الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yabo da godiya da jindina su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komi da ya sake haɗe mu a wannan masallaci mai albarka da ke nan a garin Fanfo da ke kan titin Birnin Cape Road a nan jihar Sokoto, domin ci gaba da karatun tafsirin Alƙur'ani mai girma a kowane dare na wannan wata na Ramadan mai albarka. Yau muna daren Juma'a, wato Alhamis kenan, biyu ga watan Ramadan na shekara ta 1447, wanda ya daidai da 19 ga watan biyu na shekara ta 2026 miladiya. Kuma wannan shine darasi na biyu a cikin tafsirin wannan shekara ta 2026. Kuma ƴan uwa musulmi, kamar da aka sani, muna cikin suratul Baqara, ma'ana sura ta biyu a cikin jerin surar Alƙur'ani mai girma daga sama. Kuma a jiya mun kwana kan aya ta 224, ko wanda za mu tashi aya ta 225 a yau, wato shine zancen Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم.
نعم. ƴan uwa musulmi, kamar yadda jiya Allah subhanahu wataala ya fara yi mana bayani akan hukunci na rantsuwa, wanda Allah ya kwace mu akan cewa kada mu sanya shi ya zamo shamaki daga aikata ayyukan alkhairi na yau da kullum. Kada ya zama muna aikata wani aikin alkhairi sai mu yi rantsuwa cewa ba za mu sake aikatawa ba, ko ku za mu yi wani abu mu ce to ba za mu yi ba kuma mun riga mun rantsi. Allah ya ce la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum. To a yau sai Allah ya ce la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah ba zai kama ku ba billaghwi fi aymanikum, wato da yin lagau da kuke yi a cikin rantsuwar ku. Ma'ana rantsuwar da kuke yi wadda ai ya sashiya, ba ku kudurce ta ba cikin rayuwar ku, to Allah bai kama ku da hukunci akan ta. Kuma malamai suka ce ma ba ta da kafara. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Sai Allah yana kama ku da abin da zukatan ku suka kudurce. Wallahu Allah ghafurun, mai gafara ne. Halimun, ko mai juriya ne, mai daurewa akan laihukan da kuke ya dace dauki mataki akan ku. Amma sai ya jure ya kyale ku. To mi malamai suka ce game da fassarar la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum? Ɗaya daga cikin fassarorin da malamai suka yi shine, kamar yadda Ibn Kathir alayhi rahmatullah a nan cikin tafsirin sa yake cewa, ma'anan la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum shine ay la yu'aqibukum wa la yalzamukum bima sadara minkum min al-ayman al-balaghiyya al-laghiya wa hiya allati la yaqsiduha al-halif bal tajri ala lisanihi 'adatan min ghayri ta'qid wa la ta'kid. Wace irin rantsuwa ce Allah ce la yu'aqidukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum? Wai Allah ba zai kama ku da rantsuwar da kuke ba kamar rantsuwar da kunka saba yi. Yace ita ce rantsuwar da mutum ke yi ba tare da ya kudurce a cikin rayuwarsa ba. An fahimta ko? Ta gudana bisa ga al'ada, ba sakkwace awwala. Wallahi bai magana ɗaya bisa ce wallahi, to ita ce la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum, an ce sai kai ka fara da kun gaita ka fara nan za kai gayi ni, to ta riga ta zama rantsuwa, ta riga ta shiga cikin magana. Amma akwai rantsuwar da dayinta an san kowa sai ya ji tsoro, saboda mi lalle ka kuduta yinta. An fahimta ko kun ga yadda addini mai ke da sauki ko? So anan an samu maganganu da yawa na magabata da suke fassara wannan aya la yu'akhidukumullahu bil lagwi fi aymanikum. A Imam Abu Dawud a cikin littafinsa Sunan Abu Dawud ya kulla babu, yace babu lagwul yamini, babu rantsuwa ya sashe rantsuwa wa gada Allah yace bai kama mu da idayinta. Ya gargado isnadin sanan hadisi har zuwa ga Aisha Allah ya kara mata yadda, tace lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-lagu fil yamin huwa kalamu rajuli fi baitihi kalla wallahi bala wallahi. Abinda yake nuni da lagu al yamin shine maganganun ku da kuke cewa eh wallahi a wallahi, to ita ce la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum. An fahimta? To shine maganganun ku na yau da kullun za ka ga sun riga sun shiga cikin magana ku cewa eh wallahi a wallahi, to su ne ma'anar Allah ba zai kama ku da wannan rantsuwar ba. Daga cikin fassarorin da malamai suka yi kamar Imam Malik da sauran malamai kamar da Shehu Abdullahi ya kawo a cikin tafsirin sa, shine mutum ne yana da gida kuma yana da kofa biyu ga gidan nan, kila akwai kofa bayan gida amma kai baka san da ita ba, kuma kaga shiga ta babbar garka, sai a ce ma ina Malam Hamza, sai ka ce ai yana nan cikin gida, a ce a bai cikin gida, ka ce wallahi yana nan cikin gida, ashe ya bi waccan kofa ya fita, to ko da an ka shiga ashe bai cikin gida, lalle ko ya bi waccan kofa kai da baka santa ba. To wagga ita ce la yu'akhidukumullahu bil lagwi fi aymanikum, ba za a ce to sai kai ka fara ba, lalle sai ka ce yadda mutum goma ko ka dunka musu tawahi su goma ko ku azumi ko ku sun hawo yanka, to ashe a kai iya fahimta kace kan kwadi har kai rantsuwa akai, wato kai rantsuwa akan yaqini alhalin ba haka abin yake ba, yaqinin kana amma ba haka abin shike ba, jama'a mun fahimci la yu'akhidukumullahu bil lagwi fi aymanikum. Haka nan daga cikin fasar da suka shine kamar yadda Aisha Allah kara mata yadda tace, to wace rantsuwa ta Allah ha kama ku da ita, shine walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, shine a suratul ma'idah Allah yake cewa walakin yu'akhidukum bima aqattumul ayman, sai dai Allah na kama ku bisa ga abinda kun ka kudurta da rayuwar ku, kun ka kudurta kun ka ce wallahi tallahi ba zai yi kaza ba, ko wallahi ba zai yi kaza ba, shi wanga intentionally kai shi, to wannan ita ce kafara ta haukanka in ka jaye. An bayyana ko kuma kan zace akan haka nan shikenan, amma dai ka ji karatun je an ce yan alkhairi na ko ka rantsuwa to ka walwale shi as-sunna, ba a cewa baka ce a kai wallahi ka riga ka rance, ina ai ta baka hakuri ka ce wallahi ka riga ka rance, Allah ci karka sa shi haka nan karka zan ka mai da Allah shi ka har alheri. An bayyana ko dalilin rantsuwar da kai shikenan, mun dai je yadda ta faru da sayyidina Abubakar ajiya ma ya rantsuwa akan abin da ba dole bane akan sa, daga baya kuma sai ainihin Allah subhanahu wataala ya saukar da hukunci akai, sai Allah ya rufe da zancin sa, wallahu lalle Allah ghafurun, mai yawan gafara ne kuma halimun, mai juriya ne ainihin da laifukan da kuke yana gafarta mu. Sai Allah ya ci mi a gaba wannan
الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
الله أكبر. Yanzu kuma za mu shiga bayani na hukunci-hukunci. Waɗanga ayoyin da za mu karanta suna da matuƙar muhimmanci ga zamantakewa ta auratayya, waɗanda adiri a ce ana ɗabbaƙa su. Duk lokacin da an ka karanta irin waɗannan hukunci-hukuncin ayoyi na ko zamantakewa ɗaya ta aure, ita batun wasu aspect na rayuwarmu, wallahi za ka gano Ƙur'ani ya yi nan, mu musulmi mun yi nan. Yana da wahala ka ga ana ɗabbaƙa ayoyin ganin Al-Ƙur'ani, kuma ayoyin ga ba shahi su an kai ba. Karatun suna nan, hukuncin suna nan. To kusan shi yasa Suratul Baqara take kamar tumbin giwa, ta tara abubuwa da yawa. Magana akan sallah, magana akan azumi, magana akan zakka, isa Annabi Musa, magana akan annabawa da suka gabata, magana akan aikin hajji. Kusan duk shiga-shiga musuluncin nan guda biyar an yi magana su cikin aiki a cikin Suratul Baqara. Sallah, zakka, azumi, hajji. Azumi ma babu surar da an kai bayani ne in ba cikinta ba. An bayyana ko? Hajji, akwai Suratul Hajji amma ciki an kai bayaninta, an kai bayanin aikin hajji. To haka in ka ɗauki hukunci-hukunci na auratayya da zamantakewa ta aure, za ka ɗauki surori uku sun ka dunƙule su zuwa hudu. Misali Suratul Baqara, Suratul Nisa'i, Suratul Nur da kuma ainihin Suratul Ahzab, in ka ƙara sai Suratul Talaq. To nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba yana bayani akan wato wani hukunci wanda ake ce ma ila'i. Al-ila asali su Larabawa haka kawai, ila matarsu ta musu wani laihi, to ba za su sake ta ba, sai su yi rantsuwa su ce ba za su sake kusanta ta ba da sunan saro da ita, sai su wani na shekara guda, wani a shekara biyu, ko bai suke ta wani ma shekara uku, kai wani ma ya daɗe tana nan ya hita mutunta gaba ɗaya babu shi babu ta. To da musulunci ya zo, saboda zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama rahama ga duniya, la darara wa la dirara, babu cuta babu cutarwa, sai ce to duk fushin da za ka yi a kan matarka game da saduwa da ita kai ya wuce wata huɗu. An fahimta ko? Da ya wuce wata huɗu, to a bi da a zauna kotu. A zauna mahukunta, a fara daga authority na gida, uwaye su zauna, ko dai ka ci gaba da zama da ita ka rinka kusantar ta ko kuma ka rabu da ita ɗayan biyu, dole sai ai guda, amma ba a wuce wata huɗu. Sai in wata lalura ce ta rashin lafiya ko tahiya ko wani abu, to shine yanzu hukuncin da zamu karantawa. An fahimta? To bari mu karanta abin da Ibnu Katsir ya ambata, sannan sai mu ji wato wannan aya. Yace فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة إذا متين رنسوا بذي كسنت ما تسبا زوا ونلوك تي فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها. تو كان يوتش كسر وتا هدو واتو أين بذي يغش بذي يوتش دي كوني إذا كسر وتا هدو كوسما وتا هدو. فإن كانت أقل إذا كسر نيد وتا هدو كيد وتا غدا وتا بي وتا أكو falahu an yantazira qida al-mudda thumma yujami'u imra'atahu. To yanzu bai samu bai kusanci matarsa har sai ya cika watannin nan guda uku, ko da ya huce ga ka'ida don da ya riga ya rantsuwa, to yanzu ba zai hidda kafara ba, a sai ya jira watannin huɗu sun cika. Wa alaiha an tasbira, ita ma dole ne ta yi hankuri. Wa laysa laha mutalabatuhu bil fai'ati fi hadhil mudda, bai halatta ba gare ta ita ma ta nemi ya jaye hukuncinsa cikin ƙasa ga watan ga hudu, dole sai sun cika. Wa hadha kama thabata fi sahihaini, wannan ko kamar yadda zo a cikin Bukhari da Muslim, cewa Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ila'i ga matansa ya yi rantsuwa akan ba zai kusance su ba kusan wata guda. An fahimta? Wata guda ya ce musu, saboda wagga ta ce kaza, wagga ta ce kaza, shi yasa lamarin mata ka diba gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nisa annabi, sai da aka yi ta saukar da ayoyi rututu ya nisa annabi, ya nisa annabi, ya ku mata annabi kaza kaza, saboda dabi'atan na halittar su mata. Mahallu shahid anan, to annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kwashi nashi da nashi dama yana da kamar dan bene haka tsakanin masallaci ne da gida ne don har sai an tattaka sannan a shiga take irin wani kimiya ce da aka gare su a lokacin na kamar gidan sama zaka ce amma daki ne wanda bai daukan mutane da yawa zaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma can kwana biyu mutane sun kama cewa kai annabi gaba daya ya saki mata ne ka ji labari ai annabi duk ya saki mata ne ya zo a cikin bukhari saboda hikimar imam al-bukhari wurin kawo hadisi hadisin ga sai da kawo shi wurare wurare kusan hudu ya kawo hadisin ga kitabun nikah kila in bai zan kiliya ba kuna ai bari goyi mu dauki mataki a waya ka cire shi mu bari goyi a Allah ka bari to an bayin da ko dukai dauki hankalin masu wa wata rana sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda daman su biyu da shi da abokinsa in wanga yaje makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jiyo karatun da an kai sai shi dawo shi ko wanga ta kasuwa haka suka yi ta nawo yace wata rana kawai sai ga abokin tahiyata ya tawo ya buga kofar gidana yace mutumin mai gidan gana ciki nace ina ciki sai na hito sai ce me faru sai ce ai wani babban al'amari ya faru me faru yace ai annabi ya saki mata ne gaba dai Umar hankali ne ta shi saboda ya sana can gidan Umar ya hito daga shi sai mayahi ya tawo da iswa isku mutane masallaci ana nan zai zugun ya shiga cikin gida ya isku matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isku Hafsa ya mata fada yace ke ki kama kanki in ki ga su Aisha na Abuwa ki kama kanki ke ga ta na annabi ya muke aure ki ya nuna mata irin matsayin da ta samu da dare ta samu ya yi mata a ce ya sake ta ke annabi ya taimaka wa ba ke ki taimaka wa da ki aure ke zaki samun daraja da matsayi a lisa haka cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kacci be mu Aisha Allah ya kara mata yadda yadda take da matsayi da kauna ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita lahinta na saurin wuce bisa gare ki ko ba haka ba yana wani don haka sai ya wuto yace to annabi ya saki tacce ita ba su sani ba don haka nan take sai ya zo bakin inda wannan ɗakin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin wannan da muka ambata to dama akwai mai wanda yake bakin gate sai ya bada izini sai ka wuto sai ya nemi izini sai ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bashi izini Umar ya shigo Umar ya ce ya shiga isku annabi sallallahu alaihi wasallam cikin damuwa yanayin fuskar sa ta canja yayi kokarin ya ce ya ba annabi ya fara an gane ko sai ya ce ya rasulullah bayan ya mishi sallama ya zauna yayi shiru can sai yake cewa wato lokacin kai annabi muna makka matan mu suna tsoron mu suna girmama mu amma da mun kada madina sun ka hadu da irin ga maka ce ɗan bariki haka sai yazo suna ganin kamar dare suke da mu sai annabi ya dariya an gane ko to wannan abin Umar ya ji radi sosai annabi sallallahu alaihi wasallam sai murmushi haurin suka bayyana to shikenan sai hira ta ci gaba ka san kana cikin inda an ka dan in ka dan hito ka dan tattauna da mutane sai abi ya wuce yace kuma inda ka ganni yadda muke mun kai rikici da wance ya mace matarsa irin da ya dan ba annabi sallallahu alaihi wasallam labaruka daga karshe ne ya samu annabi ya tattauna da shi sai yake ce mai shin ka saki matan ka ce san ba haka bane to sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wata guda yana ibada yayi kwana 29 sai ya dawo kamar yadda zo a cikin hadisi shine fa nazala li 29 to kuma yana dawowa Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ka ce wata guda za ka yi ka dawo wata guda bai isa ba to nan ne annabi ce ashharu haka za wa haka za ai wata dama haka yake wata ne 29 wata ne 30 to banga 29 yake Allahu akbar kuma ita da kanta ta bayyana cewa wallahi ta yi kowa shiga damuwa a wannan mudda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai tare da su wato waɗannan abubuwa suna faruwa ne sakin sansu saboda hikima ta Allah don a fassara Qur'ani inda bata faru da Annabi ba za a ga fassara abin kun fahimta da dama akwai hadisi da yazo a cikin motsata Imam Malik ya cewa inni la ansa aw la unsa li asunna akan sa in yi wani abu wani bi domin ya zama koyi gare ku ko sahu a cikin sallah ko wani abu kamar haka domin ku ya zama an gwadara ni domin ya zama izina gare ku to Allah ya sa mu dace to shine sai Allah yake cewa lil ladina yu'luna min nisa'ihim wadanda suke yin ila'i ga matansu wannan rantsuwa ta rashin kusanta su to tarabbusu arba'ati ashhur za su yi jira wata huɗu shi kaida yanzu kun ga ba za mu fahimci ayo ko saboda mun ji course of revelation nata dalilin sauka fa in fa'u in suka dawo suka jaye fatawarsu shikenan dama sun yi su hora su fa inna allaha ghafurur rahim allah mai gafara ne mai rahama ne akan wannan abu da suka yi ba laihi bane amma dai kada su wuce wata huɗu an gane ko salati wa in azamu talaqa
wa in azamu talaqa fa inna allaha sami'un alim
na'am to shine ibnu kathirin alayhi rahmatullah yake cewa don haka miji zai jira kamar yadda ita ma za ta jira har watan ga hudu su cika tun daga lokacin da ya rantsuwan nan sun mai yuƙafu in wata hudu ne sai a kira shi a tsaye da shi ko ta kai ƙara ko a tsaye da shi kotu ko gida ko wani hukuma ko magabatansu wa yutalabu bil fai'ati aw at-talaqi sai a neme shi lalle ya dawo ya jaye wancan ra'ayi nashi ko kuma suke ta ɗayan biyu hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda kamar yadda sayyidina Umar Allah ƙara masa yadda wata rana aka ce ya wuce a cikin dare kamar yadda an san sayyidina Umar yana cikin aikin sa yakan yi supervision a cikin garin Madina da daddare domin ya ji korafin al'ummarsa don haka sai ya ji wata mata a cikin dare tana ta complain tana wato a raɗaɗin rashin kasancewa ta tare da mijinta wannan ya cutar da ita tana kalmomi tana waƙe da cewa in banda tsoron Allah da ta faɗa cikin albasha hankalin sayyidina Umar ya tashi da sahi aika abinci ko gidan nan aka ce ai gidan wani soja ne daga cikin sojojin da ka tura ƙasa kaza domin jihadi kuma yanzu haka kusan shekara guda shi ka magana da ƴan watanni ba shi gida nan take sayyidina Umar ya ce ashe kaga da ta je ta aikata alfasha da mu'adda lahima don haka sai sayyidina Umar aka ce aika ma Hafsa ɗaya te ya ce Hafsa ta ce eh adadin kwanuka ko sati ko wata ko shekara nawa mace yi normally ba domin dole duk abin za ka kasa shi gida uku tsakiya ake ɗauka galibin mata suke iya hankuri ba tare da mazajensu ba ta ce to galibi dai wata hudu ka a wuce wata hudu zuwa biyar an fahimta kaga an yi bugu akan majority ne akwai waɗanda za su shekara guda ko ma biyu duka ba su damu ba akwai wanda kuma ƙasa da wata hudu ne amma dai galiban wata hudu daga lokacin sayyidina Umar ya recommending kuma ga wanga aya sai ta taimaka tarabbusu arba'ata ashhurin arba'ata ashhur saka sai ya ce to daga yau doka ne duk sojan da ya je wurin fagen fama da ya yi wata hudu a dawo da shi a tura wani kaga tsari na sayyidina Umar ko Allah ya ƙara musu yarda so bisa ga wannan kenan kai ma mai zuwa tahiya kakka wuce wata hudu kowa gaba kai kokari da zaka yi ka tsara kai a ranjin amma wani iya ta sai amince ya yi ta ya ta wallahi kuskure ne wa duka kuma yana da alaka wa da rashin addini sassare addini wa wallahi yana da alaka kuma haƙi ne amana ce to haka ba wai sai ka samu abin da kake samuwa ba in ka samu gurguru ka dawo kakka ce a in ka ta yi duk wani planning sai ya samu abin da in ya dawo zai abu kaza Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah ya ce wa in azamu talaqa in ko sun kudo ta niyyar sakin su za su yi to fa inna Allah samiu alim, Allah dai shi na ji kuma yana gani kuma masani ne. Wai abin da hikima ga kamar da Shehu Abdullahi yace, in kaji Allah yace Allah fa ya sani, ba wai na nufin ya sani dai ba, a akwai abin da zai dauka ko mutum kace maka fa na san duk abin da ya kai kenan mi za kai yauwa. To Allah yace Allah na ji duk abin da aka yana ji kuma yana sani kuma shi na gani, ba wai ta kare nan ba, tunda ya ji ya gani to lalle akwai matakin da zai dauka ko nan ko can ko duka bi. Allah ya sa mu dace. Ibn Kathir yace da Allah yace wa in azamu talaqa, in suka yi nuhi, idan sun yi nuhi ne na sakin su, kaga sai yace fihi dilalatun, a cikin gaya akwai ishara, ala anna talaqa la yaqa'u bi mujarradi mudiyyal arba'ati ashhur, cewa saki bai auku ba da wuce watan nan hudu dai, a sai an saki kullu saki, ba ana nufin da zaran wata hudu din sun kare ba to ta saku, a kuskure ne, yanzu sai ya saki kuduta niyami saki, amma in ya sakin ta kuma ya ci gaba da wannan to ya zama zalunci, dole ne a dauki mataki akan sa na hukuma. Allah subhanahu wa ta'ala ta mada shi. Amma fa akwai wasu da suka tafi akan cewa da zaran watan nan hudu sun wuce bai bai dawo ba to ta saku saki guda ina ya cikin su, akwai manyan magabata domin ko shi a fahimtar sayyidina Umar, shi a fahimtar sayyidina Uthman, shi a fahimtar sayyidina Ali da Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas, kaga an ga magana saboda Abdullahi bin Abbas, idza ja'aka at-tafsiru an ibn Abbas fa hasb, in dai tafsirin Qur'ani ya zo daga Abdullahi dan Abbas to ya ishe ka. Haka nan Muhammad ibn Sirin daga cikin tabi'ai shi ma yana dauka fahimta, Masruq yana dauka fahimta, Qasim dan Muhammad yana dauka fahimta da sauran magabata. Amma Imam Malik ya rawaito daga Imam Nafi yace a lalle ila'i ba saki bane hatta yu kafu, sai an tsaye da mutun ya tabbatar da saki ne, an fahimta kuma shine jamhur suka tai akai, kar ku ga wacan an fahimta ko yauwa shine kamar kwanaki ne waye wanga tambaya, mutun ne yace ma mata tai ta tai shi ya kare da ita an bayin da kai mutane cai Allah jira wani wallahi wallahi irin wadanga manya jahilci kai Allah ya sauka. To ita sai da baya an kai ta ce mutu wallahi ai zaman banza da ta kai kaza kaza kaza, sai a tsaye da shi. Wannan kinaya ce, akwai abubuwa da yawa game da sha'anin saki, akwai sare, akwai kinaya da sauransu dai. Ke sa aka so a koma makaranta jama'a, a koma makaranta ko san ba fiqh na muka yi ko tafsiri na muka yi, kuma na ambata mana shi tafsiri flashed din da aka yi dan haska sai a tafi gaba, to haka za mu ci gaba inda Allah ya ce wal mutallaqat
wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
وانا آية شاملاتي يأكتي شاملة شاكن دون جميل شأني نسكي فكنتي نسكي إنك هذا ترى عين نسكوزو أجهن سورة الطلاق. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal mutallaqatu, mata waɗanda aka sake su bayan an sake su saki na farko, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, to za su yi jira na iddar su salasata quru. To salasata quru din ga abinda samu ga jimin hasala shi kai tsaye da Hausa ba an samu maganganu da yawa tsakanin sahabbai akan ni aka nuni da kalma alqur'u ko alqur'u. Wasu malamai suka ce jini uku, wasu suka ce tsalki uku. To suna da bambanci, shi yasa aka tsaya maganganu akan wannan cewa za su yi jira jini uku. Da zarar sun yi jini uku, to sun samu sun yi idda, suna iya almarhawar. An fahimta? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Mata waɗanda aka sake su, to sukan zauna jiran iddarsu jini uku ko tsalki uku. Idan tsalki, idan muka ce jini uku, to ya yi yawa. Idan muka ce tsalki uku, to jini biyu kenan. Domin ga ƙa'ida, duk zafin ranka, duk hitinarka, duk kwantata maka, in yankan namanka matarka kai tana gasawa, ba ka sakinta lokaci guda, akwai tsari ga saki. Shi abinda tun hurguwa gane ba. An fahimta? Kullum sai ta sayo ƙata yanke namanka ta ci. Domin tana al'ada, bai halatta ka sake ta ba. Ka yi hankuri har ta gama al'ada, cikin tsalki sai ka sake ta. Ashe kenan ba a sake ɗaya haka ɗai, da an tara hitina, ba sake ki. Jahilci ne. An fahimta? Sannan duk lokacin da aka ce ka sadu da matar kai, to sai ta yi jini, ta samu tsalki, sannan ka sake ta. An fahimta? To inda ma ana kiyaye waɗannan ƙa'idodin Ƙur'ani ba a ko saki ba. Saboda lokacin tambaka lahi ka fasa da sai ka tuno zancen Allah sai ka yi shiru. An fahimta? Kamin ta kai lokacin da tsalki ka mamance wannan lahi. Kun ga hikimar Ƙur'ani ko? Shi yasa inda muna bin Ƙur'ani. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. To duk sakin da ba a yi shi haka ba, sunan shi talaqul bid'i, saki na bid'a. To yanzu bari mu dawo. Yanzu yankin nan ana magana ne da saki na shari'a, sakin da aka yi shi cikin tsalki. Mutum ne ya saki mata tai, ta riga ta samu tsalki, ko bai saru da ita bayan ta yi al'ada ne ta yi tsalki, to yanzu zai sake ta. Shi ya ƙa'idar saki ko? Sai mata saki ɗaya. Ya mata saki ɗaya cikin mi? Cikin tsalki ko? To yanzu kun ga tsalkin za a lisa da shi ɗaya kenan. Mun ina so mu mance salasata quru, mu ji tsalki uku ko jini uku. Yanzu kun ga sai ku ce tsalki nawa? Ɗaya. To in ta kuma gidansu ko tana nan inda take idda, don da gidansu gidan gidan an ka ce a batta ga shari'a, za mu ji. Sai ta yi al'ada, sai ta yi tsalki. Tsalki nawa? Biyu. Sai ta sake al'ada, ta yi tsalki. Tsalki nawa? Uku. A fahimta su Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, waɗanda sun ka fassara quru al-athhar, to ta riga yanzu tana iya aurenta. Yanzu shi kenan babu shi, babu magana, sai in ya biya sadaki a sake ɗaura musu aure. An fahimta? Amma yana sakin da cikin tsalki sai ta yi al'ada. An fahimta? Ta shiga tsalki na biyu, sai ce ka ya maishe ta, sai sun kare da ta. Shi kenan yanzu ta dawo. Yanzu saura giya nawa? Biyu. An fahimta? To amma yanzu bari mu koma can, duk mu fahimci salasata quru da kuma game da masu cewa salasa hiyat ko kuma salasatu athhar. Yanzu kun ga kenan bai maishe ta ba har ta yi tsalki nawa? Uku. In an hada da tsalkin da ya sake ta ciki ne, shi zai ba da uku. Kun ga haila nawa ta yi? Biyu. To in ka ɗauki fahimta su Imam Malik masu cewa hiyat haila uku, to yanzu da ya sake ta cikin tsalki sai ta yi al'ada ɗaya, sai ta samu tsalki ta sake al'ada biyu, ko ta sake tsalki ta sake al'ada nawa? Uku. Sannan mi? Sannan ta nisanta gare ka, sannan ta cika idda. To galibin malaman sunna, malaman hadisi suna akan fahimta al-athhar kenan al'ada nawa? Biyu. Jama'a muna fahimta saƙon Allah? Shi yasa an ka ce tafsiri wahala gare wa. Duk abinda kuka ce mutane, wai abinda Allah ka nuhi na za ka faɗi ba. La ilaha illallah. Yanzu nan abinda Allah ka nuhi na ba za ka bayani. to shi yasa ko mu ba muka bayani ba sai Ibn Kasir su an mufassiru na mu quotation na muka wato haki muke hikaya daita muka abinda son ka ce mu wadi Allah ya sa mun gane to haka dan mu da su Allah ya sa mun tsira yanzu kun ji abinda Allah ka nuhi game da tsalkin wallahu alam game da tsalkin ainihin ita mace game da iddata to gaba ta gaba a cikin ayati Allah ce wala yahillu lahunna baya halatta gare su to sai mu da mu kalle al'ada su mata karan kansu Sheikh Abdullah a cikin tafsirinsa ya kawo limit tsakanin al'ada zuwa al'ada kamar yadda Imam Ahmad ke cewa mafi karanci kwana 15 duk da Ibn Taymiyyah da sauran Muhammad bin Salih al-Usaymin cikin Arisala fi Dima sun kawo duka wannan kayyadewa da malamai ke ba ta da hujja da cewa ga shekarun da mace za ta fara al'ada ga shekarun da za ta gamawa duka bai suro cikin nassi ba don haka kayyade su babu wani nassi sahihi sarihi kuskure ne kawai wujudan wa adama lokacin duk mace in dai mace ce ta ga jinin al'ada ko ai shekara 7 ce to jinin al'ada ne ba wani jini ba an fahimta duk lokacin da ko koda ta kai shekara 60 wani jini ya zo mata to babu hujja a ce wannan ba na al'ada bane sai in wani sababi ne na ciwo ko wani abu saboda haka Allah subhanahu wataala tsara bai ambaci adadin shekarun da suka fara ko suka dauki ba haka adadin kwanakin da suke yi shi ma kuskure ne magana cewa kwana 15 an fahimta ko to duka dai da irin wannan to haka in muka dawo game da interval tsakanin wagga in tayi al'ada da yanzu kamin da sake wata shi ma ya bambanta bisa ga sabanin da mata suke na halittar su an fahimta akwai wadda in tayi al'ada yanzu sai kusan wata 4 sannan sake kaga in an ka sake ta irin ta an fahimta sai ta yi shekara kusan da wani abu to haka dai ke kan kike sani in ma Najeriya to wata kasa na can haka suke an fahimta haka yanayin yadda yanayin waida da halitta su ta sha bamban shi yasa al'ada ba a ba mace ba a ba mata fatawa ga mammiya ko wace da zata hukunci shi yasa take da rikitarwa an fahimta wallahu ta'ala alam to yanzu mu dawo game da bayanin yanzu mun fahimci wace fatawa mun kai tarjihi tsalki nawa biyu ko da me aka ce al'ada ake nuni to uku kenan ko ka tsalki hudu ko yawa to sai Allah ya ce wala yahillu lahunna ko ba shi halatta gare su su mata an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna su koyi abinda Allah ya halitta a cikin mahaifarsu in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in dai har sun imani da Allah da ranar lahira su ji tsoron Allah kar ta ce ai zan mai sheki sai ta ce a wallah ai da riga na cika idda ni na yi tsalki ai Allah ya cika duk yanzu dole magana su a kuma da ka'idar musulunci magana su aka duk wani wanda ta ai ta riga ta bata yi ba a daukan magana don ita kai al'ada ta Allah ce to su ji tsoron Allah ko da ka sa al'ada ta ai tana canja an fahimta tana canja domin a cikin nassin da malamai suka tabbatar ta ce ai bayan ka sake ta to ta canza al'ada ta don haka ita ta riga ta samu alki to magana ta ita za a dauka Allah ce to su ji tsoron Allah kada su koyi abinda Allah ya halitta a cikin mahaifarsu daga cikin fassarorin da malamai suka yi kenan Allahu akbar shine ai min hablin ko idan suna da juna biyu su ke fadi an fahimta duk da su sun sani musamman ta biyu ko ta uku har su za su san cewa juna biyu ya shiga amma su ke fadi sai bayan wani lokaci ko kuma har su kyale wasu sai su yi lisahi domin duk matar da ita take da juna biyu to hukuncin ta kuma ya canza bisa ga wadda ba ta juna biyu kamin mu ce yana da kyau duk bayanin da ya shahi wannan idda mai bayanin ta saboda Qur'ani sai ka tattaro bangarora ne sai ya baka ma'ana cikakka yazo ga aya wagga aya ba mutulaka bace ko a ce khassa ce shi domin cikin Qur'ani akwai am akwai khas akwai mutlaq akwai muqayyad akwai mujmal akwai mubayyan dole sai ka san su yanzu ga aya tana magana ne akan wadda ke al'ada kuma bata da juna biyu to tsohuwar da tabba al'ada sai mijinta ya sake ta fa sai an ka muka fatawa kalma kallahu tsohuwa ce shekara 70 da mijinta ranan nan sun kai hitina ya sake ta ko ko ita ba ta ci idda haka za ta zama kun wani na can shi ko yana son ya aure ta to ba shi ba yarinya ce karama ba ta isa al'ada ba ya halatta ta aure ko ba ya halatta ba ya halatta ta aure ya halatta early marriage duk wannan shirme da kahire kai ga nan ma Allah ya tona musu asiri suna sukan musulunci akan early marriage amma ga suna ta zina da alfasha da kananan yara ai musulunci malam ba a taba sha kwashi lahiya su ake karnukan farauta suke ta hargowa cewa musulunci ya yadda a early marriage ai auren wuri suna sukan musulunci akan haka nan ko amma kwanan an ka ban kado wani file na sunayen duk manyan duniya kahire yadda suke lalata kananan yara so hana a musu aure na shari'a musulunci amma mi suna albashar kaga yadda musulunci Allah ke bashi kariya a kowane lokaci ko to mu aje magana su mu hitabatu su mu dawo yanzu mu cice dinda musulunci ya halatta yarinya aure ko da bata isa al'ada ba to an yi mata aure kuma sai mijinta ya rasu ko ko ya sake ta to ya za ta yi al'idda ita ko to shine zamu ji iddar su malam Allah ce wallahi ya isna min al-mahidi
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيض
وأولات
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
وما يتق الله ولاتل احمالي اجلهن ان يضعن حملهن تو انن الله سبحانه وتعالى تي واللائي اسم من المهيد ودن سنك اي بتصماني دغا الاده انا بغنا اكن واكينا صوحوا تا رغا تا غما الادتا تو سي ميجنتا يسكيتا قرمي يارينيا تي بتا اسا الاده با سي ميجنتا يسكيتا to ita wata uku za ta yi da ta yi wata uku shikenan ta cika idda an fahimta yanzu mun fahimci hukuncin wa gau yawa to kenan a shewa ga aya ba umumu ba ce bata gami ha wadancan ba an yi taksisi ah to ai Allah ce matan da an ka saka suna ciki wadannan an ka saka ko ba su ciki amma waccan an yi taksisin su banda wadanga kenan in kace to yanzu ya zanyi wa ga aya ta ce wal mutallaqatu shi yasa babu contradiction cikin Qur'ani sai dai akwai am akwai khas an gane ko kamar kai ne jama'a duk Allah duk ku tashi tsaye sai ta kai banda kai ai ta ne duk ku tashi tsaye an fahimta to shine am da khas to da Allah ya ce matan da aka sake su duka za su yi jiran jini nawa tsalki uku shi ya fassara da muka dauka ko tsalki uku sai a can aya sai ya cire wadanga nau'i guda biyu saboda su ba su ne ba su ainihin al'ada can gaba sai Allah ya ce wa ulatul ahmal hakanan macin da take da juna biyu take da ciki kana sakinta daman wata tara na gobe ta haihu ya halatta banda gobe ya daura mata aure hamalla la ilaha illallah don haka in ka haihu kowa wuta ka sani kai ka azu sai ta yi mi an bayin da go shikenan an yad'ana hamlahunna da sun haihu an gane mace ce za mu cin mai can gaba wallazina yatawaffawna amma bari mu faɗe shi mai abin ganshi mijinta ya rasu yau daman tana juna biyu gobe sai ta haihu ya halatta ta yi aure ba sai ta wata hudu da kwana goma ba an fahimta za mu cin mu wannan karaton a gaba amma dai a ce kai ba ta tsoron Allah inna lillahi wa inna kila mai an fahimta kai kila abubuwa wato wannan duk yayi yayin kuna a ce wallahi ba ta da imani she sati guda Hamidan da ya rasu har ta yi aure Allah ya sa mu dace to jama'a yanzu mun ji bayanin wala yahillu lahunna mata su ji tsoron Allah wadanga da kami jini kas su boye sai bayani amma Allah ce in kunna yu'minu billahi wal yawmil akhir inda sun yi imani da Allah da ranar lahira وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا جماعة hukunci ho kusan uku mu haka ranta cikin ayar ga Allah yace kuma mazajin su أحق بردهن su adda haƙin maishe su fi zalika a cikin wanga idda da suke in ba su gama ba suna da haƙi ba wanda ya sai hana su ya sake ta saki daya ta yi tsalki guda na biyu sai ce ya mai da armi ne to babu wanda ya sai hana Allah ce wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika a cikin wannan lokacin in aradu islaha in dai sai nuhin daidaitawa ta yadda ya yadda shikenan ba za ce amma ka rama mutane ba kaza kaza duk wannan kai ta harguwa ko Qur'ani ya ce wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha yanzu in kai hito na hito da wannan kai hito na hito to da Allah kuma baka ima Allah wallahi baka ima Allah da haka Allah ya ba mu ikon kiyayewa mai yawan ayoyin ga jama'a ba aiki da su musamman in kuma ayoyin talaq la tukhrijuhunna min buyutihin babu lahi gobe Allah ya kai mu sake maimaita su da wancan ayoyin sai mu alakanta su da juna kai mu ci gaba a gurguje Allah ya ce walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf akwai haƙƙi wanda yake na mata ne dole a ba su shi irin haƙƙin da an ka aza musu su bawa mazajin su Allah ya ce to su ma a ba su irin haƙƙin karatu ya ƙara hitowa hili Allah ya ce yadda kake da haƙƙi akan ta to ita ma fa tana da haƙƙoƙa akan ka walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf kana son ta yi maka abu kaza to kai ma kai mata abu kaza ma'ana cudanni in cude ka ko kamar yadda Bahaushe ka cewa a cikin wannan ɗaya daga cikin magabata ya ce so da dama kowa na son mata dai ta ci kwalliya ko haka ne ko haka bane amma ba kowa bane ke tunanin bari ya ci kwalliya saboda mata te mahiyan mazaje an fahimta to ɗaya daga cikin magabata ya ce so da dama wani bi zan yi kwalliya babu inda zanna ba daure aure zanna ba in maza sun yi wanka sai suna daure aure ko suna wani taro amma dai suna cikin gida a ce sun yi kwalliya yana da wahala ko haka bane kalilan to ai muna magana akan majority mallan haka an fahimta majority yace don dai mata te yace atazayyanu limraati kama uhibbu an tatazayyana li ina so ina mata ado kamar yadda nika so ita ma ta mini ado to shine ma'ana wai walahunna mithlu alladhi alayhinna kazan gombe ya fasala aya gare kyau yace kai ga kawaka na zakirci an fahimta ka yage mata zanin garu ya he goma amma kuma ita so haka ita zan fes kai ko haka na wani irin chakuci ga kanan da ya kuce baka brush baka makilin baka kaza wallahi malam sai na maimaita wani labari da ta ba ku kila ina ba ku shi ko nuni na from Mansur karatu ne ranar Narba Runjin Sambo yace yau kai mu fara karatu akwai wani message da ya ban tsoro inji prof yace wallahi wata mata ta da gani daliba ilimi ta Allah ya kara mata albarka da gani tana da ilimi ta rubutu wasika doguwa ga waya ta tace Allah ya kara mu professor lahiya da imani ina da wani abu da ya dade na damu na cikin rayuwa nace bari in sanar da kai ko zaka ban shawara da kuma in Allah so in kai magana ko ba dunni ba ila akwai wasu na canna hawa da ga matsala ya tasiri akai ta ci gaba da bayani malam mace ce tace shekarar ta 10 da mijinta tace kuma sun yi aure tana so ne yana son ta kuma har yanzu tana so ne shi ma yana son ta kuma ga iya fahimtar ta lalle yana son ta matuƙa kuma duk wani abu da bai hi ƙarhi ne ba yana gurguru yana yi an fahimta tace amma wallahi akwai wani abu wanda duniya babu abinda a bacin ranta in ta kwanta ko ta tashi iri ne tace wani irin mugun kazami na fara ce subhanallahi an gani to nan na fata ci gaba da sharhi da tafsiri tace mala ina faɗa maka ga sati in yayi wanka so biyu an samu sa'a kenan tace sannan ban taɓa gani ne da makilan da brush ba kai tace turare kam ina ga shi bai kore alaka da turare kuma ni ga Allah ya ne da son kanshi in jita probe ta jaki kenan ai kun ga jaki na yace wallahi in kun ga wani abu ya daga ga game na yanzu haka to turare na inji professor Masud an gani yace mutun ya zauna haka wallahi malam ta ci gaba da bayani babu dadi don haka da ƙarshe sun dai take a ja hankali ko Allah na sa ya ji da saurayi masu irin wagasifa don haka Allah shi sa mu gyara kuma ainihin ya ainihin sa mu dace saboda musulunci goals din musulunci da aim na shine a aure ya wanzu har illa masha Allah har aljanna duk wani abu da zai kawo cikas gare shi musulunci ba shi su to shi yasa Allah ce wala hunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf an gani an fahimci ai ga sai Allah ya ce walil rijali alaihinna daraja amma maza suna da daraja akan su kaga an dan abin sai an kasu ce to yanzu ai mun ji aya ko ga ba Allah hikima yake fa sai ce walil rijali alaihinna daraja amma maza na da matsayi akan suna da daraja akan su kasu dauka kuma yanzu su daidaita ka fada da su a'a sai Allah ya ce wallahu azizu Allah mabuwayi ne in ka tawaye mata haƙƙinta ya hika ya buwai ya hika ƙarfi Allah na faɗi irin wannan in ya kawo yanzu misali game da zancen Allah da ya faɗi yadda in tayi kaza kai kaza ƙarshe sai ci faina ata'ana lakum in sun ka muku da'a to fala tabghu alaihin sabila kada ku nemi wata hanya ta cutar da su in kun kai haka na inna Allah kana aliyan kabira Allah wa madaukaki na ko mai ƙarfi na akan daukar fansa akan so anan ma sai Allah ya ce azizun mabwayi ne hakimun ko mai hikima ne a cikin duk bayanin gare ko babu hikima ciki babu shakka akwai hikima a cikin maganganun sa da ayyukan sa jama'a ga ayan mun tattauna abubuwa da yawa a dunkule mun ji idda ta mata waɗanda ba su suke al'ada ta hanyar jini sannan mun ji Allah ya musu wa'azi akan kas su boye an tambaye su cewa jini nawa kike ta faɗi gaskiya kar ta rage kar ta ƙara an fahimta don tana da mata ƙara ko ta rage sannan Allah ya yi mana bayani akan mazaje suna da haƙƙi na mai da matan su a cikin wannan lokaci matukar ba cutawa bane duk wani sai ta kusa cika tsalki sai ya maishe ta an bayyana sai ta walata sai tana ganin ta kusa sai ce ai ya saki maishe ta kaga wannan cutar suwa ce Allah ya sauka akwai masu haka nan shi yasa karatu na da fa'ida ban manta karatu da muke asabar Lahadi da Sahi wanda wasu sun ka ba zuwa Allah ya sa bayan sallah a koma makaranta muna karatun da rewan ga tafsirin da muke da Malam Umar kana na ma'ai yauwa kaga ba Allah nan kawai ya tashi wallahi yaji aka samu gyara saboda karatun nan da yaji wani aboki ne na haka nan yace kyale tana yi sai ta horo kuma Allah yanzu an daidaita dalilin wannan karatu kaga alhamdulillah tana son a dawo ta yi ta zuwa ma inda abokin ga yace shi ma yana son ta kyale tana yi haka nan zai mata to amma da yaji karatu sai ta yace mai lallewa ne kuskure na abin nan ka kikina sai an karawo ka karatu ya umhani to Allah ya sa mu dace to sannan kuma Allah ya nuna muna yadda kake son su kyautata maka kai ma kai iya kokarin ka wurin kyautata musu sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa maza su ne sama akan su bisa ga tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a nan za mu da sa'aya saboda kurewar lokaci kuma khairul kalam ma qalla wa dal al ilmu inda Allah ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله